والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمنا نشكين سورة الزبر an karanta ayoyi har zuwa ƙarshen suran ba mu ƙarasa su ba da mata yau za mu ƙarasa aya ta 81 Allah madaukakin sarki ya ce qul in kana li rahmani waladun fa ana awwalul abidin wannan wato mayar da martani ne ga su kafirai da suke danganta ma Allah madaukakin sarki da cewa Allah yana da ƴaƴa malaiku ƴaƴan shi ne mata da ma nasara wanda suke danganta mishi ƴaƴa cewa annabi Isa dan Allah ne shi ne Allah yake gaya ma manzansa sallallahu alaihi wa sallam cewa qul in kana li rahmani waladun fa ana awwalul abidin cewa ka gaya musu ya kai manzo sallallahu alaihi wa sallam in kana li rahmani waladun wannan in din wasu malamai sun ce ma'anarta ma lin nafi ta korewa ne cewa ma kana li rahmani min walad cewa Allah madaukakin sarki bai da ta shine qul in kana li rahmani waladun ay qul ma kana li rahmani waladun da haka kaman ana kun ku dai abin da suka faɗa ne wa ana awwalul abidin cewa kuma ni ne farkon masu bauta ma Allah akan haka cewa Allah bai da ta wannan ma'ana na farko kenan dauki in ma'anaha ma lin nafi kuma haruffa wasu suka mai gurbin wasu wasu suka dauki ma'anar wasu wasu kuma suka fassara shi a sharadi din ma'anar shi na in ta sharadi ne cewa in har Allah madaukakin sarki yana da ta ka gaya musu cewa in dai har Allah yana da ta to ni ne farkon wanda zai tabbatar da haka kuma na bauta masa to amma kuma Allah bai da ta amma da har za a tabbatar a ce to Allah na da dan to ni ne farkon mai biyayya a haka mai bauta ma Allah a haka kuma kowane ma'ana aka dauka guda biyun yana nuna dai korewa ne da karyata su to sai Allah madaukakin sarki ya ce subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arshi amma yasifun cewa lallai sarki ya tabbata ga Allah madaukakin sarki kalmar subhana ma'anar ta tsarkakewa ne domin at-tasbih shine at-tanzih wa taqdis ma'ana tsarkakewa da kuma girmamawa da korewa da aka yi ce subhana rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil arshi amma yasifun cewa sarki ya tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda shine mahaliccin sammai da ƙasai kuma shine mahaliccin al'arshi Allah ya tsarkaka daga abin da suke danganta masa bayan da Allah ya faɗa cewa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin da abin da aka danganta ma Allah na nakasa na tawaya na zuka na zagi na fatanci to Allah ya tsarkaka daga wannan Allah ya tsarkake kansa don haka Allah bai haifa ba kuma ba a haife shi ba domin da haihuwa da kuma a haifi wani dukkansu a dangane da Allah madaukakin sarki na kasa ne domin duk wanda aka haife shi ya nuna yana da farko Allah kuma bai da farko Allah bai da farko wanda ya haihuwar kuma ya nuna cewa yana da bukata ga wani har ya nemi haihuwa Allah kuma bai da bukata ga kowa Allah bai da bukata ga kowa a cikin ɗan adam ne an ce mutum ya aihu ana ganin wannan cika ne da kuma ɗaukaka domin ya gina baya to Allah madaukakin sarki bai da farko bai da ƙarshe ba kuma abin da yake bukata a wajen wani to shi yasa Allah madaukakin sarki ya tsarkake kansa da wannan ayoyin ya ce kuma fadarhum yaqulu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun ana Allah yana mai kiran manzansa sallallahu alaihi wa sallam da masa nuni cewa to ka rabu da su kai dai ka isar da sakon Allah madaukakin sarki, ka rabu da su cikin abin da suke hutawa da kuma wargi da suke yi har sai ranan da ake musu alkawarinta ta zo ta iske su, ita ce ranan tashin alkiyama. Wannan rana za ta same su, ma'ana inda za su koma ga Allah madaukakin sarki, kuma za su gane menene makomarsu. Sai Allah madaukakin sarki ya ce wa huwa alladhi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun wa huwa al-hakimul alim. Lallai Allah madaukakin sarki shine abun bauta a cikin sammai, haka nan kuma shine abun bauta a ƙasa. Wasu kuma su tafasara huwa alladhi fis sama'i, Allah shine wanda yake cikin sammai ko yake sama. Ilahun wa fil ardi ilah, cewa kuma shi ake bauta ma a ƙasa, amma Allah yana sama da bayinsa. To dai inda ka ɗauka, in a saman ne mala'iku shi suke ma bauta, idan a ƙasan ne bayinsa da suke doron ƙasa shi suke bauta. Da haka ko sama ko ƙasa Allah madaukakin sarki shi kadai ne abun bauta. Wa huwa al-hakimul alim, kuma Allah madaukakin sarki shi ne mai cikar gwaninta, sannan kuma Allah madaukakin sarki masani ne akan dukkanin komai. Wannan kaman ayar da Allah yake cewa wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum, shine Allah wato fis samawati a sammai, wa fil ardi kuma a ƙasa, ya san abin da kuke boyewa da abin da kuke bayyanawa da ma duk wani abu da kuke aikatawa. Wa tabarakallazi lahu mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilayhi turja'un, kuma albarkar Allah madaukakin sarki ta yawaita. Wannan shine ma'anar tabaraka. Tabaraka ai ta kasara khairuhu, alkhairun Allah ya yawaita, albarka Allah ta yawaita, wanda shi ke da mulkin sammai da ƙasai da ma abin da ke tsakanin. Saboda haka Allah madaukakin sarki ya tsarkaka daga duk wani abu da ake danganta masa bai da buƙatar su, da yana da buƙata Allah zai ɗauka a shi, zai zaɓi wanda yake so, amma Allah bai da buƙata. Wa ilaihi turja'una, kuma lallai gare shi Allah madaukakin sarki za a koma gaba ɗaya, zai yi sakamako, kowa za a saka masa da abin da ya aikata. Wanda yake kyawun aiki zai samu kyakkyawan sakamako, wanda ya aiki mara kyau zai samu sakamako wato daidai da aikin sa mummuna. Sai Allah bayan ya tabbatar ma da kansa wannan, ya tsarkake kansa, sai kuma ma'ana ya mai da martani ga waɗanda ake bauta ma cewa su ɗin ba komai ba ne. Allah shi wala yamliku alladhina yad'una min dunihi shafa'a, lallai waɗanda ake bauta musu koma bayan Allah madaukakin sarki ake roƙonsu ake kiransu na daga gumaka ko itatuwa ko wasu daga cikin bayin Allah, sawa'un mala'iku ne ko annabawa ne ko kuma bayin Allah ne na ƙwarai ko waliyai ne ake roƙonsu, Allah ya ce babu wani a cikinsu da yake da ikon ceto. Wala yamliku alladhina yad'una min dunihi ash-shafa'a, ba wani mai ikon ceto. Ceto din na Allah ne, qul lillahi ash-shafa'atu jami'a, Allah shi ne yake da ceto gaba ɗaya, kuma sannan shi ne zai yi deciding ya ce to wane ka yi ceto ga wane. Ba wai kawai an ce abu kaza zai ce ai ni ne zan cece ku ba, Allah shi zai ce wane a ceci wane, kuma Allah sai ya yarda da wanda za a cece shi din da wanda zai yi ce. Allah yake wala yashfa'una illa liman yarkaba, wala yashfa'una illa liman yarkaba, man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi ibnihi. Wani yazo yana ma bayanin ce to sai kaga cetan kawai kaman gaba gadin kai kowa zai yi kawai, la cetan da izinin Allah ake. Allah ya ce man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi ibnihi, da haka ba a ceto sai da izinin Allah. Sai Allah ya yarda a yi ceto, ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine zai yi babban ceto. To shi ma an zo ran tashi alkiyama, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya roki Allah madaukakin sarki, ce ya Allah madaukakin sarki, zai ce ya daga kansa, zai ce san to ba washfa'atu shafa, kaga Allah ya bashi izini. Sai Allah ya mashi izini sannan ya je ya yi ceto. Da haka idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya mashi izini ya yi ceto, to waye kuma yake da ikon ceto? Babu wani wanda yake da ceto. wace ya sa Allah madaukakin sarki ya ce wa la yamliku alladhina yad'una min dunihi ash-shafa'a illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Yace amma dai wanda ya shaida da gaskiya, ma'ana ya shaida da addinin Allah, ya gaskata Allah madaukakin sarki kuma yake bautar Allah akan sani, to wannan cetan shi zai yi amfani bayan izinin Allah madaukakin sarki. Domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi ceto, annabawa za su yi ceto a cikin al'ummominsu, haka nan mala'iku za su yi ceto a cikin bayin Allah, sannan bayin Allah a tsakaninsu wasu za su ceci wasu, kamar yadda 'ya'ya za su ceci iyayensu, akwai 'ya'yan da za su ceci iyayensu, za su yi ceto ga iyayensu. Ta iya yiwuwa mace ta ceci mijinta ko miji ya ceci matarsa, wannan dai ya shiga ceto wanda yake tsakanin mutane a tsakankanin su. Akwai ceto da ya keɓanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne, shi kadai shine ash-shafa'atul uthma, wanda ya shafi dukkan al'ummomi ne gaba daya. Daga zai nemi Allah madaukakin sarki ya zo ya yi hukunci tsakanin bayi, an wahala, an tagayyara, wannan ba wanda zai wannan ceton, shi yake cewa ana laha ana laha, bayan an nemi dukkanin annabawa sun ce ba za su iya ba. Haka nan ceton a sassauta ma wani azaba daga wani level na wuta zuwa wani level a sassauta masa, wannan ma na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne shi kadai, shine ceton da ya ma Abu Talib. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma Abu Talib ceto, kuma ya roki Allah Allah ya karɓi cetonsa, amma da yana karkashin wuta ne, ya roƙi Allah madaukakin sarki, aka ce to an dan tabo da shi saman wuta, an sauƙaƙa masa azaba, shine an sa mishi wani takalmi na wuta, amma yana ta farfasa kwakwalwarsa, sauƙin da aka masa kenan na azaba. To wannan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi zai yi wannan ceto. Haka dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda zai yi ceto na cewa ƴan aljanna a buɗe musu aljanna su shiga, babu wani wanda zai wannan ceton. Dan bayan an gama sakamako, an yi komai, za a zo a yi cincirin da a kofar aljanna, ba wanda zai shiga, ba wani wanda zai shiga, sai ya zo zai ce ni kadai ne nake da izinin a fara buɗe mun kofar. Haka wannan ma na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani wanda zai tarayya da shi. Amma sauran ceto a wajen hisabi, wajen a ayyuka, wajen wani aikin shi bai cika ba, ko wani kila za a kai shi wuta, wani ya cece shi, wannan duka Allah madaukakin sarki yana ba sauran bayinsa. Don haka yana da kyau a fahimci menene abin da ake nufi da ceto din, tana da kyau a san shi. Sai Allah madaukakin sarki ya ce wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun, idan da zaka tambaye su waye halicce su, za su ce Allah ne ya halicce su. Kenan su waɗannan kafiran suna tabbatar da tauhidi na rububiyya, na mulkin Allah, da halittar Allah, da Allah cewa shine mai azurtawa, shine mai kaza, duk sun yarda da wannan. To amma wannan din bai amfane su ba, saboda sun ƙaryata ɗaya tauhidi, shine tauhidul uluhiyya, tauhidi na bauta. Su sun yarda Allah ɗaya ne, shi kadai yayi halitta, amma suka ce a roƙe shi, sai dai a roƙe shi tare da wannan. A nan ba su yarda su kaɗaita shi ba, a sauran abubuwa sun kaɗaita Allah, amma a cikin bauta suka kasa kaɗaita Allah, suka ce a ja'alal alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab, wanda abun mamaki ne a ce Allah shi kaɗai za a bauta, ma ai dole sai ya samu wasu wanda sai an bi ta hanyar su a kai zuwa gare shi, ko abin da ya shafi ceto, ko wani abu da makamantansu, ko neman tsari, ko yanka, sai an yanka da na Allah. Wa ja'alu lillahi mimma zara'a min al-harthi wal an'ami nasiban wa qalu hadha lillahi bi za'mihim wa hadha li shurakaina, wajen yanka sai a ce wannan na Allah ne, wannan na gumaka ne. To duk a wannan tauhidi na bauta ma Allah, sai su ba su yarda su kadai ta Allah ba, to kuma baya amfanarwa. Duk wanda zai yi imani da Allah, dole sai ya kadai ta Allah cikin dukkan nau'in tauhidi guda uku. Nau'i na farko tauhidin rububiyya, mutum ya yarda cewa Allah madaukakin sarki shine mahalicci. Sai tauhidu al-uluhiyya, shine tauhidul ibada, wanda shine wato asalin mafarin fada tsakanin annabawa da mabiyansu, wajen abauta ma Allah shi kadai. sai kuma tauhidul asma'i was sifat, cewa tauhidin kadaita Allah cikin sunayensa da sifofinsa. Babu wani wanda yake da sunaye irin na Allah, babu wani wanda yake da siffa irin siffar Allah. Allah ya kadaita cikin sifofinsa, ya kadaita cikin sunayensa. To dole kuma kowanne daga cikin bangarorin tauhidi ba za ka ce ka yadda da ɗaya ba ka yadda da sauran. Shi dole in ka yi imani da ɗaya tauhidin, to duka guda biyun kuma sai sun biyo shi, duka za su biyo shi. Kaga shi Fir'auna ya ƙaryata duka ne ma, kaga Fir'auna wa ma rabbul alamin, ya ce ni ban san waye ma rabbul alamin, ya ƙaryata tauhidin rububiyya. Kuma ya ƙaryata tauhidul uluhiyya, ya ce shi ma la in ittakhadhtum ilahan ghayri la aj'alannaka min al-majnunin, ce in ku karbi wani Allah ba ni ba da bauta, kaga shi duka biyu ma da yadda da su ba, ballan ta yi maganar sunaye na Allah. Da haka shi ya ƙaryata duk wani ɓangare na tauhidi, bai yadda cewa Allah ya yi halitta ba, Allah ne mai kawowa, kuma bai yadda ya bauta ma Allah shi kaɗai ba, ya ce shi ma za a bauta mishi, ce ya yi tarayya da Allah cikin halitta, ya ce ana rabbukumul a'la, ya ce shi rab ne, kamar yadda Allah yake rabbul alamin, ya ce shi ma rab ne. To su kuma kafiran Makka a wannan lokacin su sun yarda da tauhidin da ar-rububiyya, amma wajen ibada shi ne suka ce su ba su yarda ba, dole sai Allah ya samu kishiyoyi. Wa ja'alu lillahi andadan liyudillu an sabili, sai suka sa ma Allah maɗaukakin sarki kishiyoyi, ma'ana sun sa ma Allah maɗaukakin sarki yana da wasu kishiyoyi, dole sai ta hanyar su za a kai zuwa ga Allah maɗaukakin sarki. To duka wannan dai shirka ne da Allah. Duk kowane ɗaya daga ciki mutum ya samu matsala a ciki, ya samu matsala a cikin tauhidi. Kuma duk ɗaya daga cikinsu wanda mutum ya mutu a kai Allah ya tsare mu, yana kansa har ya mutu, to shi ne shirkar da Allah bai yafewa. Ya Allah ya ce inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. To sai Allah maɗaukakin sarki ya ce fa anna yufakuna, to wai daga ina ne suke zuwa da wannan ƙarairayi din, suke danganta ma Allah, suke ƙirƙira ma Allah ƙarya, domin al-ifku shine ƙarya da ƙirƙira. Suna ƙirƙiran ma Allah maɗaukakin sarki abinda bai faɗa ba, suna danganta mishi abinda ba shi ya faɗa ba. To sai Allah maɗaukakin sarki ya ce waqilihi ya rabbi inna ha'ula'i qaumun la yu'minuna, ko waqilahu inna ya rabbi inna ha'ula'i qaumun la yu'minuna, cewa Allah maɗaukakin sarki yake bada labarin manzo sallallahu alaihi wa sallam, yace kuma manzo sallallahu alaihi wa sallam ya kai koken shi ga Allah, shine waqilihi, ko kuma Allah shine masanin kukan da manzansa ya kai gare shi, na cewa lallai mutanen nan sun ƙaryata shi, kuma lallai ba za su yi imani ba, ba za su ba da gaskiya ba, a dai yanda shi ya gane su da irin waɗannan matakan hanyoyin da suke bi, to hanyoyi ne na ƙaryata annabin Allah, don haka su ba masu gaskiya ba ne, sai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai kukan shi zuwa ga Allah maɗaukakin sarki, ya ce ya rabbi inna ha'ula'i qaumun la yu'minun, lallai ya Allah waɗannan mutane ne ba mutane ba masu ba da gaskiya ba. Imam al-Bukhari ya rawaito Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu ya faɗi wannan ayar, sai yake cewa fa abar Allahu qawla Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, sai ya kubutar da maganar manzo sallallahu alaihi wa sallam, shi Allah ya ce wa qilihi, ai Allah ya ji zancensa, ya ji kokensa da yake kaiwa, ya ce ya rabbi inna ha'ula'i qaumun la yu'minun, kamar yadda Allah ya faɗa cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi takhadhu hadha alqur'ana mahjura, kamar haka. Sai Allah maɗaukakin sarki ya ce fasfa anhu, ma'ana ka yafe musu duk abin da suka ma, duk wani abu da suka ma na ƙaryatawa, na suka, na zagi, na ɓatanci, duka ka ɗauke kanka ka yafe musu. Wannan kuma Allah yana kwaɗaitar da manzansa sallallahu alaihi wasallam ga yafe ma wanda ya ƙuntata masa, ko wanda ya cuta masa, ko wanda ya musguna masa, domin yafiya ɗin alkhairi ne a cikinta. Allah ya gaya masa a ta haifi a fasfahin safhar jamil, ka yi yafiya yafiya wacce take kyakkyawa, ka yi haƙuri da abin da suke gaya ma, domin wata rana wasu a cikinsu za su zo su kasance tare da kai, za su ba da gaskiya da abin da wato kai kiransu a kai. Kuma haka ne, wasu daga cikinsu wanda Allah ya musu shirya ya datar da su, ai sun zo sun bi shi kuma, duk da fatancin da suka mishi da zagi da suka da kiyayya da adawa, kuma sai suka zo suka karɓi addinin nasa, kuma suka yi musulunci, musuluncinsu kuma ya yi kyau. Ga su nan misalansu da yawa, irin su Abu Sufyan, irin su Ikrima, irin su Khalid ibn al-Walid da dai makamantansu, wanda suna nan da yawa sun yi ta kiyayya da shi, sun yi ta jayayya da shi. Amma daga baya kuma sai Allah Maɗaukakin Sarki ya karkatar da zukatansu suka shiryu. To shi ya sa ya ce fasfa anhum wa qul salam, ka ce musu aminci nake nema, ma'ana ba na maida mummuna da mummuna, duk wanda ya munanta min to ni sai na kyautata masa. Shine idfa billati hiya ahsan, ka tunkuɗe mummuna da kyakkyawa, wanda ya ma mummuna abu ka tunkuɗe ta da kyautata masa. فسوف يعلمون, lallai za su san abin da zai biyo bayan haka, ma'ana in ma kai ka yafe musu su sun ci gaba da kuntata ma, to za su ga abin da zai biyo bayan haka. Idan kuma ka yafe musu wannan yayi tasiri a zuciyarsu har wato sun iya komawa sun karɓe ta, to shi ma za su ga kyakkyawan sakamako. Ba sau ya adamuna, wannan Allah yana musu gargaɗi ne, lallai za su sani wannan kiyayyar da suke ba za ta kai su ko ina ba, domin alkawari ne na Allah, wannan addini sai ya kai duk inda rana take hudowa da inda dare yake yi, sai addinin nan ya shiga. Shi ne la yablughanna hadha al-amru ma balagha al-layl wa an-nahar, duk inda za a ce akwai gini akwai dare sai ka samu addinin nan. Yanzu babu inda addinin musulunci bai shiga ba a duniya, wani kila bai taɓa jin wata ƙasa New Zealand ba sai da aka yi wannan kashe-kashen na bariya ne ko ba, ko wani bai taɓa san wannan ƙasar ba, wani ma in ya san ta baya tsammani akwai mutum, sai ga shi a masallaci ne wata kashe mutane a ƙasar. To inda ba ka tsammani addinin Allah ya kai, wannan alkawari ne na Allah Maɗaukakin Sarki. To wannan shi ne ƙarshen waɗannan ayoyi da suka zo cikin suratu Az-Zukhruf, kamar yadda ya gabata sura ce da take karfafawa akan abin da ya shafi kadaita Allah Maɗaukakin Sarki da tabbatar da gaskiyar sabon manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, da kuma wato rayuwa bayan mutuwa da makomar waɗanda suka bada gaskiya da Allah Maɗaukakin Sarki da bin manzansa, da kuma makomar waɗanda suka ƙaryata kuma suka saba masa. To muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki ya amfane mu. A sura ta gaba ita ce suratul Dukhan, suratul Dukhan. Ad-Dukhan hayaki ne ake nufi da hayaki, sura ta hayaki. A wannan an tsakuro ne daga cikin abin da ya zo a cikin surar. Allah Maɗaukakin Sarki ce fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin, cewa ka jira har ranan da sama za ta zo da wani hayaki wanda yake mai girma. A wannan sura ce makkiya, ta sauka a Makka kacokan ɗinta gaba ɗaya, wasu suka ce sai wasu ayoyi a ciki, sannan tana da ayoyi guda 59, kuma ita ma kamar waccan surar da ta gabata, sura ce ta Makka, kusan abin da suke magana a kai abubuwa ne iri ɗaya. Duk da yake ita a cikin wannan sura ita ma an kawo kissa ta annabi Musa da yanda abin da ya gudana tsakanin shi da Banu Isra'ila, kuma ta yi magana a kan girman Alƙur'ani, domin Allah ya yi rantsuwa da Alƙur'ani a farkon sura, Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubaraka, kuma ta yi magana a kan wannan dare mai girma shi ne daren Lailatul Qadr wanda yake cikin wannan wata mai alfarma da muke cikinsa. Inna anzalnahu fi lailatin mubaraka, ita ce lailatin mubaraka, ita ce daren Lailatul Qadr. Sannan kuma a ƙarshe Allah ya yi bayanin makomar muminai masu tsoronsa da kuma makomar waɗanda suke kafirai. Shi Ad-Dukhan an yi sabani a kai, a Abdullahi ɗan Mas'ud radiyallahu anhu yana cewa lokacin da aka zo aka ce ai addukhan wani hayaki ne da zai zo a lokacin tashin alkiyama a ƙarshe hayaki da zai zo ya mamaye duniya daga cikin alamomin tashin alkiyama kuma haka ne akwai addukhan daga cikin alamomin tashin alkiyama nan guda goma manya-manya akwai lokacin da duniya za ta firnike da wani hayaki ba inda wannan hayakin ba zai shiga ba har mutane mutum bai ganin na kusa da shi alama ne daga cikin alamomin tashin alkiyama ko shi Abdullahi dan Mas'ud ya ce a'a ba shi bane wannan ya ce abinda ake magana a wannan shine wato bayan mutanen Makka sun ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya roƙi Allah madaukakin sarki cewa ya musu azaba ya irin azabar da ya ma mutanen annabi Yusuf irin wannan farin da suka samu shine ya ɗaga hannu bayan ya fusata wani lokaci ya ce Allahumma ja'alha alaihim sini ka sini Yusuf ya Allah ka sanya musu shekaru na wahala na fari wato na rashin ruwa kamar yadda kama mutanen annabi Yusuf a wannan lokacin ai annabi Yusuf sai aka shekara 14 ana baba har suka zo suka yi noma suka ajiye abin da za su ajiye yunwa ta zo ta cinye sai da ta kai mutane suna cin mushi suna cin ƙasusuwa mutum zai samu kashi ya daka mai da shi gari shi zai kada ya ɗauka ya sha saboda yunwa ruwa ya yanke musu har Abu Sufyan ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to kai ka ce Allahnka ne rahama ne ka zo da addinin rahama ga amma ga mutanenka suna wahala ba za ka roƙa musu Allah ya yi musu ba shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya roƙi Allah aka musu ruwa wasu ruwayan suka ce ruwan ya kai sati ɗaya ba a ɗauke ba ana ta musu ruwa har abin ya zo ya yi kuma to a wannan lokacin da suke cikin wannan wahalar da wannan farin shine lokacin da mutum ya daga kanshi ya kalli sama sai ga kamar hayaki ne ke yawo to shi Abdullahi dan Mas'ud ya ce wannan ake nufi farta gibi yau mata ta sama'u bi dukhanin mubin ya bishanna ko ne aka dauka ma'anar su da yake ma an dauki wannan cewa ya auku zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma na karshen mazisu to wannan sura ita ce ake kira suratul dukhan haka an yi magana dukhan abinda ake nufi ke
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم رب رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ أَنَّ لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتكبون
wannan sura farkon ta Hamim kamar yanda wasu suka gabace ta harufa ne da Allah ya zance da su da ba wanda ya san ma'anar su sai shi Allah maɗaukakin sarki Allah ya ce wal kitabil mubin ai Allah yana rantsuwa da littafi wanda yake wato bayyananne shine alqur'ani mai girma shine alqur'ani mai girma Allah ya rantsuwa da alqur'ani da abinda Allah ya rantsuwa da shi babban duk wani abu da Allah ya rantsuwa da shi abu ne wanda yake mai girma to Allah ya rantsuwa da alqur'ani abin da ya biyo bayan rantsuwan shine inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzilina fiha yukrafu kullu amrin hakim Allah ya ce inna anzalnahu lallai mun saukar da shi wannan alqur'ani wannan littafi mai girma mai tarin albarka fi lailatin mubaraka cikin wata dare mai tarin albarka wannan dare din shine lailatul qadr kamar yanda yazo inna anzalnahu fi lailatul qadr kamar kuma yanda Allah yace shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran wannan shine zance mafi rinjaye dan akwai wadanda suke da wani zance daban ba wannan ba wasu sun ce abin nufi shine lailatul nisfi min sha'ban shine daren sha'ban tsakiyar sha'ban da wasu suke kebance shi da yin azumi wasu suke kebance shi da yin salloli wasu ma suna kiran shi cewa lailatul bara'a za a dinga yin salloli ana wasu abubuwa to babu wani abu da ya tabbata a cikin wannan kebance lailatul sha'ban da yin ibadu abu kawai da ya tabbata a cikin sa shine akwai hadisi na Ubada dan Samit radiyallahu anhu ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza kana lailatan nisfi min sha'ban idan ya kai sha'ban daren tsakiyar shi ya kai Allah madaukakin sarki yana kusanta da bayinsa sannan yana yafe ma dukkanin bayinsa sai dai guda biyu guda biyun nan ya ce na farko wanda yake shirka da Allah wannan Allah bai bai yafe masa sai kuma mutumin da yake da gaba tsakanin shi da wani dan uwansa hatta ya tsale ha za a ce har sai sun tuba sun shirya na haka ga wani da wani ba sa magana suka kai ladatul nisfi min sha'ban to Allah ba zai yafe musu a wannan dare to wani sai suka ce wai wannan daren na sha'ban shine ake kira lailatul mubaraka ita kuma lailatul qadr ita ce lailatul qadr to amma dai dalilai duka suna nuna ba haka din bane tunda shi alqur'ani wajen da aka dunkule wani abu sai a bayyana shi a wani waje tunda ya ce lailatul mubaraka sai ya ce hiya lailatul qadr a wani waje kuma ba inda za a ce a ce dare ne guda biyu daban-daban a ce kuma dukkan su an saukar da alqur'ani a cikinsu watan dai da aka saukar da alqur'ani ka cokam ɗinsa daga lauhul mahfuz zuwa saman duniya shine shahru ramadan kuma cikin lailatul qadr kuma lailatul qadr a cikin ramadan da aka ta da ayoyin guda uku duka za su baka abin da ake ne ka dauki shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran sai ka dauke shi inna anzalnahu fi lailatul qadr sai Allah ya siffanta da cewa inna anzalnahu fi lailatin mubarakah lailatul qadr din nan mubaraka ce dan Allah ya ce salamun hiya hatta matla'il fajr ba albarkar da ta wuce haka amincin ne a cikin ta har budowan alfajr tun daga faduwar rana har zuwa alfajir na wannan dare aminci ne da kuma albarka to Allah ya ce inna kunna munzirin lallai mu din nan mun kasance masu gargadi ne Allah yana gargadin bayinsa duk abin da zai zama
wato halaka ne ga bayinsa Allah yana nuna masa da abin da zai zama kuma tsira ne da rabauta na bayinsa Allah yana gaya ma bayinsa sai Allah ya ce rahmatan min rabbika amra fiha yukrahu kullu amrin hakim cikin wannan dare ne wato ake rarrabewa daki-daki duk wani al'amari wanda yake tabbatacce bayani anan shine Allah madaukakin sarki ya riga ya rubuta komai da zai faru yana nan a lauhul mahfuz amma yanda abubuwan za su auku za su gudana to ana zartar da shi ne kowace shekara cikin wannan dare ake zartar da shi amma abin yana nan a rubuce a wajen Allah madaukakin sarki don ba a canja abin da ke wajen Allah to amma yanda abubuwan za su gudana daki-daki daga kaza sai kaza yau wane misali daga wannan azumin ba zai kara ganin wani azumi ba a cikin wannan daren a wane bana zai je aikin haji a cikin wannan daren a wane bana ne zai samu aihuwa ko bana ne zai samu wata ɗaukaka duk a wannan daren daga wannan shekara har zuwa shekarar baki a wannan ake zartar da wannan hukuncin shi ne wani daga cikin magabata ya ce sai ka ga mutum yana yawo a kasuwanni yana canja tufafi yana cin wannan ya ci wannan bai san cewa a rubuta ba zai kai ƙarshen shekara na haka daga wannan dare ne ake rarrabe komai da komai yanzu duk watan da suka mutu kafin wannan Ramadan dama an riga an rubuta a wancan daren da aka yi na bara an riga an hukunta kowa an riga an yi abin nan an ce wannan kaza an zartar da duk wannan hukunci an riga an zartar da shi da wanda za su samu da wanda ba za su samu ba a cikin wannan daren ne shi kenan sai Allah ya rubuta cewa mutane da yawa ba za su je aikin haji ba sai ba a tabo ba Allah ya riga ya rubuta sai ɗaiɗai ku kawai aka samu ko wanda ba su wuce in ka kwatanta su da masu zuwa ba su da yawa in ana zuwa wajen miliyan kaza an ce mutum 10,000 ai kaga ba magana ne to haka nan a yanzu ma duk wani abu da zai faru da bayi domin yanzu hukuncin da aka yi na baran har yanzu bai kare ba yana da yi dafsin ba har sai an sake kewayewa ga lailatul qadr za a sake yanke abin da zai faru na kuma daga nan zuwa ta shekara kenan daga nan zuwa wannan lailatul qadr din ba wani a cikinmu da yake da tabbas ba wani wanda yake da tabbas abu kaza da ya sa a gaba zai je cin masa ba mu da tabbaci har sai mun ga mun kai wannan lokaci in ka ga ka kai wannan lokacin abubuwan da za ka cin musu ka ga shekara nan baka cin musu ba to ba za ka taba samu zuwa sun wuce sai dai kuma abin da zai zo a gaba shi wani zai ce ai baɗi sai na yi kaza to ka ce in sha Allahu mana ka ce in sha Allah ko kuma Allah ya bani ikon yin abu kaza amma kai karan kanka ai kai baka da ikon komai da haka Allah ya ce fi ha yukrahu kullu amrin hakim duk wani al'amari wanda yake ana tabbatar da shi to ana zartar da shi ne a cikin wannan daren Allah ya ce amran min indina wannan al'amari ne daga gare mu in ji Allah Allah shi yake zartar da komai bai shawara da kowa wannan al'amari ne daga Allah inna kunna mursilin lallai mu ne masu aiko da manzanni domin su isar da wannan sako na Allah madaukakin sarki rahmatan min rabbik aiko da manzanni rahama ne ga al'umma babu rahamar da ta wuce Allah ya aiko da manzanni ya saukar da littattafai kuma su karantar da mutane addinin Allah su samu tsira da shari'a babu abin da ya wuce wannan jin kai da haka jin kai ne na Allah ga bayinsa ya aiko da manzanni kenan manzanni rahama ne ga al'ummominsu littattafan da Allah madaukakin sarki ya sauke ga manzanni rahama ne ga waɗannan wanda suka bi wannan littattafan da wannan shari'a inda Allah ya so sai ya bar mutane ba manzanni ba littattafai su taɓe su halaka yasa shari'a ce ta Allah madaukakin sarki innahu huwa sami'ul alim lallai Allah madaukakin sarki shine mai ji kuma shine masani ya san abin da ya dace da kowa shi Allah din shine rabbi samawati wal ardi wama bainahuma shine mahaliccin sammai da kasai da abin da ke tsakaninsu in kuntum muqinina ai har kun kasance ko masu ba da gaskiya ne masu sakankancewa ne akan haka to ku tabbatar da cewa ba mai mulkin sama ba mai mulkin ƙasa ba mai abin da ke tsakanin su sai Allah da haka duk abin da kaga ka samu daga Allah ne duk abin da kaga ka rasa Allah ne ba ka bane ba wanda ya sai hana maka da haka kada mutum yayi tsammanin mulki wani ne ke bayarwa ba ne ba da mulki sai Allah kuma karka yi tsammanin su wani za su iya taruwa su hana maka samun wani abu ba mai hana maka sai Allah shi ne mai bayarwa shi ne mai hanawa kuma yana bayarwa ga wanda ya zo a lokacin da ya so da irin abin da yake so to wannan shi ne in kuntum muqinin lallai ku kasance masu yaqini a cikin zukatanku kun sakankance da haka din kun yarda kun yi imani da cewa hakan Allah yake la ilaha illa huwa babu wani abun bauta da gaskiya sai Allah yuhyi wa yumit Allah shine mai rayawa shine mai kashewa ba wani mai rayawa mai kashewa sai Allah idan kwananka sun kare Allah zai dauka idan ba su kare ba ba wanda zai kace ka ba wanda zai karar ma da kwanakinka dan Allah ya rubuta wannan rayayye ne ba wanda zai hana masa rayuwa sai ka ga wani ya taso ana ta kokarin halakar da shi a masa wannan zai ga diya ketare su sai ketare su gaba daya wani sai a sa mishi guba a abinci sai ya ci din zai wahalar Allah ya rubuta amma sai ka ga ya zo ya warke wani za a aiko maka wanda za su zo su tare shi su tinde shi su kashe shi su mishi jina-jina ka dauka ba zai tashi ba sai bayan wani ke garuka ga yami ne to Allah ya rubuta sai ya yi wannan rayuwa da haka baka isa ka hana dan adam rayuwa ba kuma baka isa ka yanke masa rayuwarsa domin rayuwa da mutuwa na Allah ne huwal muqi wa huwal mumit Allah shine mai rayawa shine mai kashewa rabbukum shine mahalicin wa rabbu abaikum al-awwalina kuma shine mahalicin wato iyayenku na farko tun farko ma shine ya halice su Allah yace bal hum fi shakkin yal'abun lallai su suna cikin kokonto ne ma'ana duniya ta shagaltar da su duk wanda ya zama duniya ce damuwarsa sai ka samu imanin sana da rauni duk abubuwan da za ka masa na imani ma zai dinga ganin wannan fa suna shiga hakkin mu wannan suna so su gurbata mana rayuwa ne shi yasa yana cikin addu'o'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala taj'al ad-dunya amma akbar hammina Allah kada ka sanya duniya ta zama ita ce babban damuwar mu duk wanda yasa duniya ta zama babban damuwarsa to wallahi ba zai rabu da damuwa ba ya sa shi komai nasa duniya ne in ba harkar duniya za ka yi da shi ba shi ba ruwanci da kai shi ne wa man ja'ala ad-dunya hammahu nasaba Allahu faqrahu bayna aynayhi sai ga kullun yana nema ne amma ya kasa wadata kullun a cikin nema ake to duniya ce a gaban ba ruwanci da lahira amma wanda ya sa lahira neman yardan Allah ne abin da ya sa a gaba a nan duniya to za ka ga Allah zai wadata shi a zuciyarshi dan kaɗan ɗin da ya samu sai ka ga ya gode ma Allah wancan kuma zai samu da yawa yana ganin har yanzu bai kai ba yana da wani target da yake so ya samu saboda duniya ce a gaban sa da haka ko haram ne ko halal ne wannan duk ba damuwar sa bane ko ta yaya shi yana so da sai ya kai abin da yake nema ne to wannan ba komai yake kawo yake gadar ma da mutum wannan ba idan bai sa imani a gaban sa ba in ya sa rayuwar duniya ce damuwar sa Allah ya ce to farta ka gaya musu ku yi jinkiri ku saurara yawma ta'ti sama'u bi dukhanin mubin ranan da sama za ta zo da wani hayaki wanda zai zama mai gangamewa ne wannan shine bayanin da ya gabata a farko ya zo cikin hadisi da Ahmad ya fitar da shi hadisin yana da asali a cikin sahihu Muslim cewa Masruq daga cikin tabi'ai yace mun shiga masallacin Kufa sai muka ga wani mutum yana wato karantarwa yana karanta wannan ayar yau mataki sama'u bi dukhanin muri yake ce musu kun san menene wannan hayakin sai suka ce a'a sai ya ce wannan hayaki ne da zai zo ranar tashin alkiyama sai ya kama kunne da idanuwa na munafukai muminai kuma yanda zai za su shake shi ne kamar yanda mutum zai atishawa haka za su ji wannan hayakin so kuma waɗanda suke kafirai ne da munafukai sai ya cika idanuwansu da kunnuwansu ko ina shi kuma mumini idan shi yana na buɗe da kunnansa hayakin ba zai shiga nan da can ba amma zai shake shi sai kamar atishawa yace da muka ji wannan bayani, bayani ne irin na masu wa'azi a masallatayya. Yace sai muka je wajen Abdullahi dan Mas'ud muka gaya masa, muka ce ga wani da muka ji yana wa'azi. Ka san komai ma zaka ji a wajen wa'azi. To ne yace aka rawar Allah na ji wani mai wa'azi yana cewa ai idan mutun ya aikata kaza za a mishi kaza. Ko yawanci a wajen masu wa'azi yake. To masu wa'azi suna da salo daban-daban. Wani ma saboda ya kwadaitar da mutane dan su yi aiki alkhairi har sai ya shigar da wata ƙarya cikin wa'azinsa. Wani kuma dan ya tsoratar da mutane daga aikata wani laifi sai shi ma ya shigar da ƙarya cikin wa'azinsa. Duk ana aikatawa. Wani mai wa'azi ya ma'azi sai ka ji kamar kakkabar wajen. Dan za ka ji daga ka fita sama za ta faɗo ma. Saboda irin abin da zai gaya ma. Wani yake cewa an ce mutumin da ya zina da matar wani ranar tashi alkiyama za a zo da shi a tsayar da shi da wancan din, za a zo da wancan a ce duk ayyukan alkhairin sai kwashi. A to shi na ruwan shi da wancan. Zai fahimci na zina daban. Ba wasu masu wannan suna irin wannan wa'azi. Kuma suna yi ne don su tsoratar da mutane don kaje aikata wannan abu. Amma aikin da ya zina daban wancan ayyukan shi da ya na alkhairi daban. Zai bin shi daban. To in an mishi hajji a duniya ba an mishi rajin shi ma zai a ce wancan zai kwashi. Ita kuma menene nata? Ita ma sai a zo da matar wannan kenan da ya yi zina shi ma sai ta kwashe ladan wancan matar da ta yi zina da mijinta. Almuhim in ji mai wa'azi yana wa'azi sai ya ce ya ba da labarin kamar yadda aka yi bayani shi a ranar kafin tashin alkiyama ne hayakin zai so. Ya ce sai muka je wajen Abdullahi dan Mas'ud yana kishin gida muna gaya masa sai ya zabura sai ya zauna sai ya ce Allah madaukakin sarki ya gaya ma annabinsa cewa qul ma as'alukum alayhi min ajli wa ma ana min almutakallifin. Ka gaya musu cewa ni ban tambaye ku wani wato lada ba na abin da nake isar muku kuma Allah bai sa ni cikin masu takura kansu ba. Inna min alilmi an yaqula ar-rajulu lima la ya'lamu Allahu a'lam. Yace yana daga cikin ilimi in baka san abu ba ka ce ban sani ba. Yace kuma ni zan baku labari akan wannan. Ai Qurayshawa lokacin da suka ƙi musulunta al'amari ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamari ya wahala ga zagi ga fada ga suka ga azabtarwa na madiyansa sai ya ɗaga hannu ya musu addu'a irin addu'ar irin yunwa ta annabi Yusuf. Yace Allahumma ja'alha alaihim sinina ka sini Yusuf. Allah ka aukan musu da fari irin farin da aka yi na zamanin annabi Yusuf don haka sai yunwa wato ta auka musu sai da suka koma suna cin kashi da mushe har idan mutum ya ɗaga kansa baya ganin komai zai hayaki saboda tsananin wahala. To ya ce wannan shine abinda Allah yake nufi farta ibiyar mata a cikin dukkanin mubin. Sai aka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ka roƙi Allah madaukakin sarki ya shayar da mu domin mun halaka. Sai kuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi istisqa'i sai Allah ya ce inna kashiful azabi qalilan lallai za mu yaye azabar na wani ɗan ƙanƙanin lokaci domin in mun yaye ɗan kuma za ku saba innakum a'iduna. Allah ya ce za ku sake komawa. Sai Ibnu Mas'ud radiyallahu anhu ya ce sai Allah ya yaye musu wannan azabar. To sai kuma suka sake samun sarari da walwala sai suka sake komawa cikin saban Allah. Sai Allah ya ce yawma nabtishul batshatal kubra za mu sake muku wani kamu mai tsanani. Ya ce to shine ranar yakin Badr. To Abdullahi dan Mas'ud dai ya ce waɗannan abubuwan guda biyar da aka musu alƙawarinsu a marga mun gani duka guda biyar sun shuɗe shine ad-dukhan akwai hayaki akwai ar-rum rumawa da suka gallaza musu azaba akwai al-qamar alama ta tsagewan wata akwai al-babsha shine abinda Allah madaukakin sarki ya daura musu na wato azaba ranan yakin Badar akwai kuma al-nizam ranan da za a lazumta musu wato azaba ta karshe. To kamar yadda ya gabata shi Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu wannan shine abinda yake da shi na ra'ayi. Duk da yake wannan lallai ya ji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daukan ma'anar doka kuma bai kore abin da zai faru na ranar tashi alkiyama wanda shine ra'ayin mafi rinjayen malamai magabata musamman malaman tafsiri domin ya zo cikin hadisi mai inganci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa cikin hadisin Huzaifa ibn Usayd al-Ghifari yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya leko mu wata rana ta cikin wani wato daki kuma mu muna tattauna al-kiyama ne dan haka yawanci hiran sahabba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda zai kare su da imani ce muna tattauna akan al-kiyama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ta kuma sa'atu hatta tarau ashra ayat cewa al-kiyama ba za ta auku ba har sai kun ga alamomi guda goma mana ana maganar manya-manya alamomi ne dan akwai kanana akwai manya kananan da yawan su sun auku wasu suna aukuwa wasu kuma za su auku amma waɗannan manya-manya su ne za su zama kaman igiya ce ta jigida in ka tsinke jigida duk zubewa za su sai ne zai dinga bin daya cewa daga ɗaya ta zo to za su dinga bibiya ne ɗayan ma za ta zo ɗayan za ta zo yace tulu ash-shamsi min maghribiha fitowar rana daga mafadarta wannan alama ce daga cikin alamomin tashi al-kiyama manya ba kullum muna ganin rana tana faduwa za mu sha ruwa ba a yamma to akwai ran da za ta fada a yamma ta taso kuma ta fito daga yamma to ka san wannan kowaye ya gani ya san cewa wannan dai ba lafiya ba ko rana ta fito daga yamma kuma ta je ta fada a gaba haka tsarin duniya ya canja kenan ko wannan shine asalin new world order ba irin wanda suke faɗa ne yanzu ba wannan gaba ɗaya yanayin ne zai canja gaba ɗaya kaga ba a taɓa ganin wannan yanayin ba ko farko ana mun tashi al-kiyama wasu suka ce shine wannan wad-dukhan da wannan hayaƙin wad-dabba da wata dabba da Allah madaukakin sarki zai fito da ita zaka ma mutane magana duk mutanen duniya za su ji magana kuma in ta yi kira kowa zai zo ya tsaya gabanta tana buga musu alama a goshinsu za ta yi magana da su ba wanda ya san wace irin dabba ce wannan wasu suka ce ita ce taguwar nan ta annabi Salihu da aka je kashe ta yar ta shiga dutse ko ta ce na katu sani amma dai Allah ya ce kawai dabba ce wa idha waqa al-qawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum za ta musu magana ko taklimuhu za ta musu rauni kowa za ta buga mishi sanda a goshinsa zai fito in mumini ne za a ga mumin a goshinsa in kafiri ne za a ga kafiri har za a wayi gari ya ce ya mumini ya ce ya kafiri ko kasuwa je siya abu zai gani ya ce ya baka je wajen munjan muminin bai ce na kake so na siya haka za su dinga kiran junan su saboda kowa ya san makomarsa a lokacin mumini zai ce ma kafiri ya kafir kafiri zai ce ma mumini ya mumin kar Allah ya nuna mana wannan lokaci dan baka san inda zaka fada ba wannan lokaci in kana ganin kana yin sallo dukka da waye baka san me karshen al'amarin ka bai a ga mu ta kai imanin wa qurudu ya ajuju wa majuj da fitowan ya ajuju da majuju wasu kuma jinsi ne na dan adam mabarnata da za su zo barna a duniya kuma suna nan za su fito wa khuruju Isa ibn Maryam da fitowar annabi Isa dan Maryam wa dajjal da kuma zuwan dajjal wanda zai zo yayin da awan cewa shi Allah ne ma wa salasata kusur kuma za a samu wani wato girgiza na ƙasa da tsagewan ƙasa guda uku za su faru kafin tashin alkiyama ɗaya a gabashin duniya ɗaya a yammacin duniya ɗaya kuma a tsakiyar ma'ana ƙasashen Laraba zai faru wasu sun ce ɗaya a ciki ya faru Allahu a'lam wa narun taqruju min qa'ri adan tasuqun nasa aw tahshurun nasa tabitu ma'ahum haythu batu wa taqilu ma'ahum haythu qalu wannan ita ce alama ta ƙarshe daga ita ba wata alama ita wuta ce da za ta fito daga cikin wani teku a ƙasar Yaman in an ce wuta ta fito daga teku ai ba ta da magani da me za a rufe ta za ma ruwa ne ke kashe wuta to wannan tekun ita ce za ta fito da wani abin nan aman wuta duk inda mutanen duniya suke zai dinga bin su wutar za ta dinga bin su za ta dinga kada su ba ta kyale su duk inda suka kwanta tana nan su tashi tana nan har sai ta kai su farfajiyar da za a tashi al-kiyama wannan ita ce ƙarshen alama ta tashi al-kiyama sai dai mumini kuma ya samu albishir na cewa wato al-kiyama ba ta tashi sai akan mafi fajircin mutane dan lokacin ba wani abu ba a san ma Allah Allah ba sai ana cewa wa meye Allah ma ba ta ma ni ba to kaga ai ba mu ne a lokacin da haka kafirai ne zanna kawai zannan su akan su ne za a yi wannan kadawar na a kada so in je daidai wannan wajen suka je makura ta karshe ba gaba ba baya ba gabas ba yamma in suka tsaya sai a busa ka waje kowa ya mutu shikenan kuma ita ce alama ta gani wannan hadisi yana cikin sahih muslim da haka duk wanda ya karyata wani daga cikin waɗannan alamomi ya karyata alƙur'ani ya karyata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ash-shahid anan shine an ambaci ad-dukhan an ambaci wannan hayaki kuma hayaki ne da zai zo ya gangama duniya gaba dai ko ina da gida ba inda ba zai shiga ba to muna roƙon Allah ya tsare mana imani Allah kuma ya sa mu cika da imani abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واقنا واكف عنا برحمتك شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت لك الملك على ما قضيت ولك الشكر على ما اعطيت اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح دنيانا التي فيها معاشنا واصلح اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر اللهم اجعل خير اعمالنا اواخرها وخير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم نلقاك فيه اللهم انا نسالك عيشه هنيه وميته سويه ومرضا غير مخزي ولا حاضر اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اللهم انا نسالك من كل خير سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله وعاجل ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجل ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم هذا الدعاء ومنك الاجابه وعليك السلام ولا حول ولا قوه الا بك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.